Wana mata assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone muku ido da kuma gudunmuwar da mata ke badawa a cikin gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama a cikin su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Abin da ya dauki hankalin 'yan siyasa a Najeriya a halin yanzu shine neman madafun iko a gwamnatin da za a kafa a matakan tarayya da kuma jihohi. Sai dai har yanzu mata a Najeriya na ci gaba da jan hankali kan batun ba su kashi 35 na guraben siyasa. Barista Hassana ta bayyana abin da dokar Najeriya ta tanada dangane da ba mata mukamai.
Dokokin Najeriya, wato constitution ta Najeriya kenan, amended ko shafi 34(1)(a) yace kowane mutum ya kamata a darajanta shi, a dignifying mutum, dignity of human person. It means da mace da namiji kowa yana da daraja a gaban Allah, kowa yana da daraja, ya kamata a darajanta kowa, ba wanda ya kamata a tauye mai yanci, ba wanda ya kamata a take shi. Kuma a cikin wannan dokan kasan, tun daga ran da aka haife mutum ya zo duniya yana da yanci, ko namiji ko mace, kowa na da yanci. Kana da yanci ka tsaya takara, kana da yanci a gaje ka, kana da yanci ka gaje wani. So bai kamata a ce mata an tauye musu yanci a Najeriya, an hana su shugabanci a Najeriya, tun daga matakin chairman na local government har majalisa na jiha, commissioner na jiha, har federal level. Bai kamata a ce an tauye ma mata yanci ba, domin kowa na da yanci.
To amma dai ba kaso daidai ba, 50-50 ko kuma 35 din da kuka nema yana da tsauri kila.
A'a, bisa ga wannan dokokin kasa bata bayyana shi, bata bayyana shi cewa a'a ga kaso, a'a ba. Ta ce kowa na da yanci, tun daga ran da ka zo duniya aka haife ka, kowa na da yanci, ko namiji ko na mace. Mu kasan da ma muke nema ba mai yawa bane, 35 ne kawai muke nema cikin dari, mun bar muku 75. Ai ba zai gagara ba, amma a cikin 35 din
mun bar musu 65.
Mun bar musu 65. Amma a hakan ma tsoro suke ji, suna ganin aka ba mu 35 wata rana fa ba za su samu abun fadi a kasan ba. Kuma ba haka bane. Matan Najeriya an san mu da daidai, an san mu da biyayya. An san kuma matan Najeriya da sanin ya kamata.
Balaraba Abdullahi, bari zo gare ki. Akwai korafi da ake yi na cewa kuna neman waɗannan dokokin domin ku yi daidaito ne da maza. An fi ganin shi na ku nemi cewa a baku dama ko ƴanci ne na samun abin da ya kamace ku. Ya kike kallon abin?
To ai tsakani da Allah Hajiya, wannan magana ma ba gaskiya ba ce. Tun da dai muna da ƴanci, kuma an tabbatar da za mu yi, ai da suna da tunani su yi haƙuri mana su ba wa matan wannan kaso 35 ɗin, su ga yaya ƙasar Najeriya za ta zama a ɗan ƙanƙanin lokaci. Kamar yadda Barista ta faɗa a baya, ai mata kowa ya sani, mata da matasa su suke zaɓe, su ne suke zaɓe, kuma su ne ƙashin bayan ma duk duniya, ba ma Najeriya ba. Su abin da yasa suke tunanin haka, suna ganin cewa iliminmu ma ya bambanta da nasu. A yanzu halin da muke ciki, ilimin ƴamaci a Najeriya ya wuce inda duk ɗa namiji yake tunani. Su ko yanzu sake nanatawa, su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin, suna riƙe da shi, ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balancing ƴaƴayenmu da suke tasowa, upbringing ɗinsu. Sannan ita kanta ƙasar Najeriya yanzu tana neman yadda za ta farfaɗo. Farfaɗo wata kuwa ita ce a ba wa mata su riƙe wannan mukamin a gani. Na yi imani inda za a haƙura aka ba mata, su kansu mazan sai sun rusuna, sun ce ashe abin haka yake. Kuma sannan abin da nake so ki sani, har yanzu suna nuna al'ada. Al'ada ta yawa a cikin duk wani abin da ake tsakanin mace da namiji a Najeriya, a Najeriya ma kuma a arewa. Na tuna lokacin Hajiya Gambo Sowa ba, ai sai da aka kai ta aka kunne ta, aka ci mata zarafi ba saboda komai ba, ai har ta mutu. Gida nawa ta mallaka? Nawa ta mallaka? Ta fito ne tsakaninta da Allah. Na tuna Ilela Dogon Yaro, na tuna Hajiya Rabin Mato, duk abin da suka yi kenan kuma idan kika duba kasar Ghana mace ta fitu fiye da kowanne irin mutum saboda me saboda an san menene ya mace ita take da daraja 70% akan namiji saboda haka ina mai tabbatar miki ni hakuri kawai su ba wa mata wannan kaso mu ba wai za mu je bane domin mu je mu auri maza hudu mu kara da wanda muke da shi a'a mu za mu je wajen ne domin mu gyara kasar mu gyara Najeriya nan mu gyara ƴaƴayen mu su taso ba mu da wani magana rauni bari ko ma kan magana barista idan ba su mai da hankali ba nan gaba ba za a yi zabe ba saboda mu mata din zamu fito mu nuna cewa mu din da aka rena din mu ne masu zabe to sai kowa ya janye kansa
an da zai yi ba la ba
me yasa ba zai yi ba mu ba mutane bane ba da bazar mu cike rawa ba
to ai kuma ya ga famu yadda suke so cikin shekaru hudun da ake zaben wayannan mutane
to ai shi da nake ga miki yanzu nan gaba kadan mu zamu fito da babban murya mu yi gore mu ga mata da karkara mu bazu mu matan ku je da fitowa zabe idan har su ba za su rata ba hannu su yadda cewa mata suna da yancin da za a ba su kaso 30 a cikin kashi 100 ba kaso 35
komi sai da mata duniya ga mata sai da mata duniya ga mata sai da mata komi sai da mata
sai kuma kallabin wannan makon wata matashiya likita a kasar Kamaru daya daga cikin likitoci mata kalilan a kasar to wace ce ita kuma menene burinta na zama likita
sunana Maimuna Umaru haifacciyar yar Kamaru ce ni da aushe Kamaru ce sunan uwana Hajara sunan babana kuma Ajuju Umaru a can Duwala nayi karatu na daga maternal har lycée har na samu bakna duk a Duwala ne bayan na samu bakna a Duwala na rubuta kaina inda yake ce da Duwala a sai na yi da geology molecular science lokacin din ban da niyyar yin aikin likita daga bayan shi wata yar uwa ta zo daga Gine daga lokacin ne shi iyaye na da ni muka shawara akan dawo nima nan Gine nima in zo in yi continuing karatu na na zo nan Gine kenzu ma ku bi min kenzu ban mantawa kwa wannan kam alhamdulillah tun da muka soma karatu iyayen mu na koya mana baya 100% domin su ma suna so domin kamar da ake ce yara manyan gobe domin suna so da mu zama mu ma mutane da za mu amfani al'ummar mu gobe
to malama Maimuna tun da kika soma wannan karatun shin kin fuskanci kalubale a duk wato matakan da kika diba har izuwa yanzu
gaskiya ban fuskanci kalubale da yawa ba abin da ya dame ni a soni bari iyaye na da barin kasa na da ne shine dinga dan damu na kafin izo in saba amma da girman Allah Allah ya hada ni da wa'ansu Hausawa a nan Hausawa ne yau da muke karatu da su tare muna zama tare
to malama Maimuna mai yasa kika zaɓi karatu a Ginin din maimako a kasar Kamaru
a gaskiya ban taɓa ma guda ilimin faculty da medicine a Kamaru ba domin na san Kamaru ne su ya cikin reality kuma da banda kowa gaba kwa da zai iya tsaya mini shi sa ban ma taɓa guda ba ma na gwamnati kudin izo a Fujibet na so wanda suka yi kamen a can Kamaru kuma yana jinjina musu kuma suma yana musu barka
shin makarantar likitan ya fi sauki a can yammacin Afirka ne fiye da wato nan kasar Kamaru akwai sauki ne wajen karantar likita a yammacin Afirka din fiye da nan Kamaru
sautin karantar likita bane yake da shi a nan yammacin Afirka sautin shiga cikin makarantar ne Kamaru kafin ka samu ka shiga makarantar likita shi kana da mutum a gaba nan kuma ko kai dan wane ne ko kai dan talaka ne ko wa iliminka ne yake kawo ka ko daga kauye ka taso ko wa kokolwanka ne zai kawo ka iliminka ne zai taimake ka babu shi mutum ya zo ya taimake ka babu wannan
to malama Maimuna mun san cewa wasu matan wasu lokuta suna kokarcewa
mazajin su ba sa taimaka musu, ba sa dafa musu baya wajen ci gaba da karatu. Amma sai ke kuma a yanzu ga suna cewa mai gidanki ya baki goyon baya 100%. To wani jan hankali ne zaki ya cewa wasu mazajin da har ila yau suna kin amincewa cewa matan ci gaba da karatu.
Alhamdulillah, Allah ya taimake ni, wannan ina godiya da ya bani miji da kullum burin shi. Ga na yi karatu kuma ya kammala da karatu na. Abin da zan kira mazaje kuma idan Allah ya ba ku mace kuke so ku yi karatu kuma kuga karatu din da saba da aminiya ku taimake ta, domin karatun mace karatu al'umma ne, za ta taimaki ƴaƴa, ta taimaki al'umma gabaki ɗaya.
To yanzu malama Maimuna, menene burin ki nan zuwa gaba? Kasancewa shine rantsuwar wato kasancewa likita.
Burina na zuwa gaba shine ma ya bani karfin fara karatun likitanci, domin lokacin da muke nan a Cameroon don mata za su tafi likita babu gynecologue mace, shi dai maza su duba su. Ni kuma burina in je in ci gaba da karatuna, in yi probatura na, ya zama gynecologue. Shi ne burina da yake cikin zuciyata, da kullum ina addu'a kan Allah ya taimake ni ya zama gynecologue.
Likita Maimuna Umar kenan a ƙasar Cameroon. To yau ma muna tare da Rashida da ake lakabi da Rashida Alfarin mawaka, ɗaya daga cikin mawakan da suka yi tice a jamhuriyar Niger, wadda ta bayyana ƙalubale da mata ka fuskanta a wannan sana'a da kuma dalilan haka.
Dalilin da yasa akwai ɗan yanayin rayuwa dai da muka shiga da harakokin dan uwan uwaye ake siya da basu fahimci ba menene kaddara. Wasu akwai wanda sai su zaburo su ta tashi hankali, sun ga musamman akwai tashi hankali ta ga diya mace tana wani abubuwa sai ta ga dubu, kuma diyawa su bata harka dandalin. To shine in ka ga naka a cikin dole ne ka rage tashi hankali, in baka gane ba abu ya iya wa. To shine ma'ana wannan waka ta daga Allah. Nace mishi gaskiya akwai wata waka da nake son dan fahimtar da mutane komi daga Allah ne yake zawa, komi ya faru daga ɗan adam daga Allah ne. To dalilin da ya sa muka wannan waka album din ma sai muka yi shi daga Allah ne, da su akwai wata zaman duniya iyawa ita ma wannan duka cikin album din ke da kwai. To kamar lokacin da kika shiga waka, kamar biki samu ba wata matsala tare da iyaye? Ito wallahi ba a cewa ba a samu ba, mun samu sosai. Kuma shine na kawo su wurin nan studio na nake aiki, na ce ma mu mata ku zo, musamman uwakin sun ta komi jin tashi hankali damuwa fuskan musamman biya mace. Kullum in na zo ta ce yanzu haka ke so ki sani uku, haka ke so ki yi wani, na ce mama ku zo mu kai ku gani da kyal dai na kai ta inda ake, na ce ga inda ake waka, ga inda muke zama, sai mun ga dama mu ba wani hannu ba barun majiyuna ake yi ba ana waka kamar yanda ake kwatanta musu su kamar labari ne na nesa. Za a yi iskar ta muku biya da su ake wani dis. Na zo na gwada mata, na ce kuma cikin gidan iyayen shi nake, ga uwayen shi muka ta yi ta ce to ni hajiya ga ɗiyata nan na baki ke na ba amana, ni ba na dan ɗiyata ba a hannun namiji ce mai amana. Ke gidanki ne, gidanki ne take zawa, ta ce Allah ya riga ya ɗora mu, ban san ban meye a ciki. Ƙaddara yaro kowanne in ya zo amsa kake hannu bibi daga Allah, ga ta nan na baki amana. Ta kani daga nan dai na na samu dama wurin kotar uwayena. Ta san daga lokaci ya yi sai hajiya ta ce to mazar shida wuce a ta yi gida. Ta sa tsaro ita ma ta kula sosai.
To kamar baki samu wasu matsaloli ba baya ga wannan kisan rayuwa, akwai matsaloli da zai rika kunno maka an kana cikin wasu abubuwa?
Wallahi kam an samu na mutane ba, tunda kana samu a unguwanni ma kallon da ake maka ma sai dai ka haƙuri da shi. Wani kai idan ka ma zai ƙara maka. Akwai wadda ma ta taɓa ce mini ita gaskiya inda ni za a ci abinci a gidan biki ne ita ba ta sa wannan tabarta ci ba dani. Wai kawai saboda ina harka waka kamar ta ga ɗan iska dai ba ta ci ba, kamar tana tsantsani na ya ba ta ci ba abinci da ni. Ita a yanayin da take gani ta ce in dai har da ni za a ci abinci ba ta ci ba abinci.
Ke kuma ya ci abinci?
kuma aka gwada muka kyama musamman cikin taron jama'a cikin taron biki ne an gama muka rita ce dan dai da ni ne ta tafi kuma har gobe dai ina ta kallanta haka nan mai Allah ya ka dalilin da sai ta zo har gida na taranta zuwa ta ce Rashida zuwa ne in gaida ki nace to ina godiya na gaida ta zamanin da ina gida na ta taɓa mun wannan
to ya zantan aure magana iyali
to yanzu dai ban ni da armi
kin yi armi
na yi armi
a wani lokaci kike aure kuma kina waka kike aure
eh ina waka na yi armi kina waka na yi armi na shekara kuma hudu ko biyar ma da yaka makarabu an samu ya rabi na tada namiji akwai Muhammad akwai muna amin ya rabi
yanzu ke na Rashida ba ta da aure
gaskiya ban da arin yanzu
allura ce cikin ruwa
eh muna ya rabo ka dauka ba amin
to Rashida sai mu gangara wajen waƙoƙin siyasa kamar kina iya gaya mana irin waƙoƙin da kike na siyasa
to waƙoƙin da na yi na siyasa gaskiya ba su da adadi amma waƙoƙin da suka ɗago ni waƙoƙin Bazum Muhammad ne na akwai wata ba sai Bazum da ne da inda ya ni na sai Bazum da inda ya ina hawa sama mota lokacin na ana son afri kamfani ne dai kamar dai ma zagaye ne kamfani da zuba an dai ni dizit a ut makai kwana goma eh August makai kwana goma sha da inda nake ina son bayan mota ina aje sai Bazum ku taba sai ga Bazum na mu fa sai Bazum to wannan ita ta bashi sunan sai Bazum ma da kuka ji ana kiran shi sai Bazum wannan duk inda za a sai da muka kwana goma sha ɗaya duka komin inda magaran ba inda da ƙauyukanta da ko ina ko mu karaman ƙauye sai mun tsaya da akwai mace abokan gaba gaba zan mace abokan gaba ita ma nan ke ce na san ƙarya kuke kuna tsoron dodo to waƙoƙin nan biyu dai sun suka wanda ni a cikin waƙa ta ce nake ba zan mace abokan gaba na san ƙarya kuke kuna tsoron dodo to dai yawanci wannan kalmomin biyu ke sa cikin waƙa kalma ɗaya take daga ka a cikin waka ba duka yawancin dogowa kalma ɗayan ka faɗi wanda take burge mutane to ita take tahiya da tsarin waka
rufe shirin da kiwon lafiya inda a yau shirin ya karɓi baƙuncin likita Hajir Mamman Nasir ta birnin tarayya Abuja domin ilmantar da mata kan cututtukan da matsanancin zafi ke haifarwa da kuma matakan kariya.
Cututtukan nan akwai wanda aka fi sani musamman wannan yanki na Afrika kamar su malaria da cutar malaria, cutar yellow fever, cutar dengue fever da kuma cutar tuberculosis da kuma cutar leprosy kuturta kenan wayannan an fi sanin su amma akwai kuma wayanda ba a san da su ba ba a lura da su so yanzu kaman wayanda aka fi sani kaga kaman malaria kowa ya san malaria sauro ne ke yada ta kuma alamominta akwai zazzabi ciwon kai ciwon gabobi shi malaria idan ka je asibiti aka duba za a iya yin magani kamar malaria yellow fever da dengue fever su ma sauro ne ke yada su amma sauran daban yake da na malaria kowane cuta sauran da ke yada shi din daban ne sauran ma iri ne kamar ita yellow fever alamominta akwai zazzabi akwai ciwon kai akwai ciwon gabobi kuma cutar tana taba hantar mutum. Idan ta taba hantar mutum sai fatar shi ta canja kala ta koma yellow. Kisa ake ce mishi cutar yellow fever. Amma da dan ishi yellow fever din shi ne akwai rigakafin ta. Kisa lokaci ake bubbun mutane ana kakkafawa a ce kowa ya zo a yi mishi rigakafin ta. Wayannan da ba a kula da su din akwai tar tsatsagiya. Ita kuma abin da ke faruwa shine tsutsotsi ne kuma dodon koɗi shi yake dauke da tsutsan nan. Zaka ga yara da ke wasa a irin su kududdufi sune cutar ya fi kamawa, yana kama manya, amma su wannan yaran idan suka yi wasa din kaman da dodon koɗi ya cije su ko ya wani abu sai ya saka musu wannan tsutsan. Idan ya shiga jikin su sai ya jawo musu wannan cuta. Alamomin shi shine akwai zazzabi, ciwon gabobi, tari, kuraje a jiki, kuma sai ya jawo musu kan masu yara din yana hana girma da fahimtar abu yanda ya kamata, yana jawo ciwon koda da ciwon hanta idan ya kai wani idan ba a yi ba da magani ba ko ba a yi maganin ta da wuri ba, yana iya jawo har da kansar mafitsara abubuwan kenan. Kuma a cikin alamomin ta ma bayan su tari da kuraje din nan akwai gudawa da jini da ciwon ciki da kuma jini a cikin fitsari, shi sa ma suna ake cewa fitsari da jini. Bayan wannan akwai cutar river blindness,
wato cutar dindini.
Eh, shi dindini din shi ma akwai wani kuda ne yake yada cutar. Kuda din ba irin wannan kuda da ake gani ba, shi wannan kuda din daban ne, amma kuda ne shi yana da girma kuma baki ne, shi ma tsutsa ne. Idan kuda din ya dauki tsutsar dukka tsutsotsin kanana ne ba a iya ganin su, sai idan ya ciji mutum haka zai sakawa mutum cutar. So alamomin shine zazzabi da kuma kuraje a jiki gaba daya da kuma kaikayin fata, sai kuma abinda ya faru daga baya sai fatar mutum ta koma kaman kadangare, sai ta tattauye kaman fatar kadangare, kuma bayan wani lokaci idan ba a yi magani ba mutum sai ya makance. So wannan cuta tana jawo makanta. Akwai kuma wata cutar da ake kira soil transmitted helminthiasis.
Ana samun ta daga kasa kenan?
Ita daga kasa ake samun ta. Ita ma wata irin tsutsa ce. Idan mutum yayi taba kasa da yake hade da kashin mutum ko dabba da ke dauke da wannan cuta din kuma bai wanke hannun shi ba ya ci abinci, sai mutum ya samu cutar. Alamomin ita wannan cuta din shine da ciwon ciki da gudawa mai jini a ciki da kuma rudani, har ya kai ga idan ba a yi ba da magani ba da wuri mutum zai iya samun tabin hankali.
Ya girman waɗannan cututtuka a nahiyar Afirka?
Kai, akwai su sosai saboda ba san su ba, amma suna nan kuma suna kama mutane. Kuma statistics ya nuna cewa kamar a nan Najeriya mutum biyu cikin uku suna kama cutar, suna dauke da cutar ko kuma suna za su iya suna risk din kama cutar din. Amma ba a sani ba, su kansu mutanen ba su san me ke damun su ba balle su je asibiti, amma akwai cututtukan.
Ta ya ake magance waɗannan cutar?
Dukkan su idan mutum ya san alamomin ko mutum ma bai san alamomin ba dai idan ya ji bai jin daɗi ya je asibiti, akwai magunguna ko cututtukan nan za a bada magani idan mutum ya sha ko na wani ɗan lokaci zai samu sauki. Akwai wa'inda kuma akwai rigakafin su kamar da na ce daga baya yellow fever da har kuma cutar tuberculosis. Shi tuberculosis yana da tarin wannan, yana da mahimmanci sosai a yi rigakafin saboda yara daga an haife su ake yi musu rigakafin, saboda haka duk rigakafin da ake yi wa yara daga an haife su har zuwa shekara ɗayan nan da ake yi suna da mahimmanci. Kamma wannan ita BCG, rigakafin BCG ita ce na wannan tari din. So wasunsu akwai rigakafin su, wasunsu kuma akwai magani, saboda haka kawai idan mutum ya ji bai jin daɗi ya je asibiti.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako, sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu taɓo rawar da mata ke takawa a fannin harkokin kaɗe-kaɗe da nishaɗi. Kada ku bari a ba ku labari.
Mata kuna kokari, yau yana ɗaya da ku mutuna.
ke ma kina iya shiga wannan shirin idan kika aika mana da sako a sashen Hausa. Kafin mu sallama, muna godiya ta musamman ga wakilanmu Hawwa Umar da Madina Dauda a binin tarayya Abuja, Maimuna Saduwa kasar Kamaru, da kuma Tamar Abari a damagaran jamhuriyar Nijar da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a wannan mako. A madadin su duka, ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.